من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم دوانا لوكتي تكين يردان الله ملوكتي نصركي زامو قباتا دوانا نكراتو كمن يندسنا وهي قباتا ميسونا addini da dalili. Dalilin gabatar da wannan karatu addini da dalili, kamar yanda bayani ya gabata, zamu tattauna masail ne, musamman masail wacce take da kilafiya, matsalolin da akwai sabani a tsakanin musulmi, amma tattaunawa ta mahanga ta ilimi tare da girmamawa da kuma muhimmanta kowace fahimta, tare da samun kowane dalili na addini dalili. Kamar yanda aka sani cewa zamani ya zo da rudani, duba da kowa yana kira da addini. Fa kullun yad'i waslan bilayla wa layla la taqirru lahum bidhaka, kowa yana nuna kusanci shi da addini, kowa yana nuna alfahari da sanin addini, wani yana cewa wani ne ke kan daidai, wani yana cewa wani ne baya kan daidai, musamman farayin musufaye ko sani barayi ne da ya batarwa al'umma abinda shi ya fahimta. Ba mu cika kai hari ma kowace fahimta ba, ba mu cika su kan kowace aqida ba. Idan ka ji mu da wata aqida, to su ne suka tabo mu. To amma wannan ranan karatu ne babban damuwar mu, don mu fayyace ƙarya da gaskiya akan kowace masail. Matsalar mu na farko, kamar yanda aka gani, shine matsala ce da zamu tattauna akan mecece bid'a. Kuma idan mun yi karatu na dan wasu mintuna, za a bude nan ban wayan kira domin amsa tambayoyi ko kuma ta'aliki ko kuma mulahazat na wasu kurakurai, wanda wannan kofa bude yake insha Allah. To alhamdulillah, Allah subhanahu wataala yana sanar da mu cewa wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahuhu, duk abinda Allah subhanahu wataala ya umurce ku da shi, ya zo muku da shi, ku riki wannan abin. Duk abinda Allah subhanahu wataala ya kuma hane ku da wannan abin, to ku hanu, kada ku aikata abinda Allah subhanahu wataala bai umurce ku ba, ko kuma ya hane ku da shi, ko ku je ku aikata abinda Allah ya hane ku. Wannan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ishi nayi bari na bari. Sannan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cikin Al-Qur'ani, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, duk wanda ya saba da sakon manzon Allah, ya saba da sakon sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi jumhur nasu, bayan cewa shari'a ya zo maka kaga gaskiya, sai mutun ya bi wani hanyar da ba nan ne hanyar mu'minai ba, Allah subhanahu wataala ya ce za mu tafiyar da shi zuwa ga abin da ya nufa. In ka nufi hanyar bata, za a barka zuwa ga hanyar bata. Wa nuslihi jahannam, sannan kuma za a babbatar da mutun zuwa ga wutan jahannama. Allah ya tsare mu. Wayannan ayoyi suna daga cikin ayoyi mafiya hadari da suke nuni akan cewa dukkan wani bid'a dalala, bid'a na bata, to barin shi wajibi ne, aikata shi kuma abu ne mai hatsari. Domin Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhaban alim, wanda suke saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam su kiyaye cewa kada musiba ya same su, domin saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karmi al'amari bane, ko kuma azaba mai radadi ya samu mutum kasancewar kawai yana saba al'umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To idan an ce bid'a, kalma ce wacce an yi dabdala akan ta, kowa da irin yanda yake fahimtar bid'a, amma kowa yana, in ka bibi asalin sabani, fassara ce ta san zuciya, wani na fassara bid'a da mahanga kaza, wani na fassara bid'a da mahanga kaza. To shin mecece bid'a a wajen malamin musulunci? Yanda kake tsammanin bid'a shin haka kalmar take, koko bid'a wata kalma ce wanda ake amfani da ita domin yakan wasu al'umma, koko bid'a wata kalma ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani domin tsarkake addinin musulunci da addinin Allah? To idan mun ce bid'a, bid'a ta zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan bid'a, kuma manzon Allah ya yi umarni a wajen yin masa biyayya, wanda yin mai biyayyan nan wajibi ne ga dukkanin musulmi. Kowa ya sani cewa Allah ya gaya mana wa hadha kitabun anzalnahu fattabi'uhu, ko kuma wa hadha kitabun mubarakun wato wannan littafi ne kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu wanda mun saukar da shi ko mai albarka ne ku yi koyi ku yi bibiya ga wannan alqur'ani din kuma ku bibi wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan ne ke nuna cewa ashe wajibi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurni wajibi ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hani to hadisai suna da yawa wanda suka yi umurni ga haramcin yin bid'a da aikata yin bid'a wanda wannan hadisai daga ciki zamu ji hadisin nan ne dai da koyo shi ake fadin sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wato kowace bid'a bata ce kuma kowace bata tana nan a cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu da wannan bid'a da kuma wannan batar da take mutun zuwa ga hanyar wutan jahannama albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hadisi wanda al-Imam Muslim ya rawaito al-Imam An-Nasa'i ya rawaito da isnadi mai kyau wanda sun rawaito wannan hadisin manzo Allah yana cewa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsana al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna asdaqal hadisi kitabullah mafi dadin zance da mafi kyansa shine alqur'ani wa ahsanul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi kyan shari'a shine ahsanul hadi mafi kyan shari'a shine shari'ar manzon Allah wa sharral umuri muhdathatuha mafi tsananin sharri na al'amura shine abin da aka kirkira aka fare su wa kullu muhdathatin bid'atun dukkanin wani abin da aka kirkira wannan abin bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkanin ita kuma bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar dukkanin bata kuma tana cikin wutan jahannama Allah ya tsare mu to wannan hadisin ya zo da ruwayoyi daban-daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara fadi mana a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya wanda al-Imam Ahmad ya rawaita Abu Dawud Tirmidhi da Ibn Majah wanda an kawo wannan hadisi ne ingantacce manzon Allah yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin min ba'di na hore ku da ku yi riko da sunna na inji manzon Allah kuma na hore ku ku yi riko da sunnan wato khalifofi na masu shiryarwa wanda za su zo daga bayana tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajiz ku yi riko da sunnan nan ku kuma cizo akan ta bin nawajizi da fika wa iyyakum wa muhdathatil umur na hore ku da abubuwa wanda suke fararru kirkirarru fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkanin abin da yake kirkirarre wannan bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a wannan bata ce to wannan hadisi sune gundarin zance na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an koma ga malaman musulunci sun mana bayani shin menene bid'a sannan anan ne zamu gane cewa abu kaza da kake aikatawa bid'a ne abu kaza da kake yi bid'a ne abu kaza da baka yi shi ma ba bid'a bane to idan mun dauka menene ma'anan bid'a a wajen malamai zamu ga cewa bid'a ta dauko ma'anoni daban-daban kaman yanda idan mun koma wajen lisanul arab idan ka dauko mujalladi na 8 shafi na 6 madana baba'a da ka dauko yana fadin menene albid'a albid'atu fil lugha hiya alhadath wa mubtada' min ad-din ba'da al-ikmal idan an ce bid'a cikin lugha shine duk abin da aka kirkira ko kuma aka fare shi bayan addini ya cika sai wani mutum ya kirkiro wani abu ko ya fari wani abu wannan shi ake ce masa bid'a sawa'un abin nan mai kyau ne ko abin nan mara kyau ne Ibn Sikkit ya kara fadin cewa albid'atu kullu muhdathatin wa aktharu ma yasta'milu almubtadi'u urfan fi dhanni dukkanin abin da aka kirkira aka fare shi wannan abin ana ce masa bid'a musamman abinda al'ada ya san cewa wannan abin kirkirarre ne musamman wanda ya zama a cikin zargi kaga wannan yana magana akan bid'a kenan shar'an wa qala abu adnan al-mubtadi' alladhi ya'ti amran ala shabahin lam yakun ibtada'ahu iyyahu mutun ne yazo da wani abu akan kamanceceniyar wanda ba a taba yin irin wannan ba to wannan shine ake nufi da cewa dan bid'a wanda wannan kalma daga shine ake daukowa abda'a ibtada'a tabadda'a atabi bid'atin ko wani kalma makamancin haka Allah yana ga mana cewa wa rahbaniyatan ibtada'uha Allah yana ce mana cikin suratul hadidi wasu sun kirkire alkena bid'a shine yake cewa badda'ahu ya ce ma wani dan bid'a shine nasabahu ila albid'a wabtada'ahu ya kirkira abu ai addahu badi'an ya nuna abun wannan abu ne mai kyau shine ibtada'a wal badi'u in an ce abu badi' kaman da Allah yake cewa badi'us samawati wal ardi al muhdathu al ajib wani abu wanda yake mai birgewa mai ban sha'awa shi yake cewa al badi'u al mubdi'u shine wanda yake kirkira abun wa abda'atu shi ana kirkira abu wannan duka kalmomi ne wanda suna nan a wajen malaman musulunci to idan mun ce bid'a a wannan mahangan zamu ga cewa malamai sun yi bayani akan bid'a da ma'anonin bid'a musamman idan mun koma wajen malamai daban-daban daga cikin su sun kasu kashi biyu akwai malaman da suka tafi akan cewa in an ce wannan abun bid'a ne sai ya zamto yana da asali a alqur'ani da hadisi to wannan abun ba dama ka ce masa bid'a wannan abun yana da asali a alqur'ani da hadisi sai aka ya zamto daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yawan su sune suka tafi irin su wato manyan malamai daban-daban wanda zamu zo mu kawo sunan su kada na kawo sunan wasu daga cikin su wanda anan ne maganar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda ta iskali ma wasu suke ganin cewa shi ma ya tafi akan cewa akwai bid'a ne a fahimtar wahabiyawa bid'a na biyu shine fahimtar su al-Imam Al-Izz ibn Abdussalam wanda sai Imam An-Nawawi da mafiya yawancin malamai irin su al-Imam Shafi'i duka sun tafi akan cewa duk aikin da ya zo a addinin musulunci ko da an kirkire shi bayan manzon Allah asali a cikin maganar Allah sallallahu alaihi wasallam dan aikin ba za a ce masa ba bid'a ba sunan sa bid'a amma zai iya zama mai kyau zai iya zama haramun zai iya zama wajibi ma he musulmi yayi shi zai iya zama bid'a ne mustahabbi zai iya zama bid'a ne mandubi za a arrada shi zuwa ga hukunce-hukunce na malaman usulul fiqh anan za a masa hukunci to daga cikin idan mun dauko littafin nan na qawaidul ahkam fi masalihil alam في مسائله الأنام نا العز ابن عبد السلام مجلد نبي شافي نتري بيدا هدو زام جينا بياني أكن منين بدعا ينا توا واتو فعل ما لم يؤحد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنت بدعا شيني أيكن أبند بأصابة شأزامن من زال الله دو أبند لا أتاد سحبان النبي دمتن زامن من زال الله سوشيب مصنوان نا أبنبا بأصابة إن شاء الله من إنبا توان نا شي أكي توا بدعا inji ɗaya daga cikin manyan malamai al-Izz ibn Abd al-Salam to ya ci gaba da cewa wahiya munqasimatun ila bid'atin wajiba wa bid'atin muharrama bid'a tana kasuwa anan ta zama bid'a wajiba wanda za a ce wannan bid'ar wajibi ne sannan ta kan zama bid'a wacce take muharrama bid'a ne dole amma a yi shi sannan ta kan zama bid'a muharrama ma'ana bid'a ne haramun ne kai tsaye wanda za ta kai ga mutum ya samu mummunan laifi wa bid'atun manduba za a iya samun bid'a ce amma ta zamto mustahabba ce ana son musulmi ma yayi shi wa bid'atun makruha ana samun bid'a amma makruhi wanda an kewa musulmi yayi shi wa bid'atun mubaha ana samun bid'a wanda take an halatta wa mutum yayi in yayi ba laifi in bai ba ma ba shi da laifi kuma bai asara ba wa tariqu fi ma'rifati zalika an ta'rid al bid'a ala qawa'id ash-shari'a ko ala qawa'id ash-shari'a yana fadin cewa wal tariqu fi ma'rifati zalika hanya kadai da za a fahimci wannan bid'an haramun ne ko bid'an wajibi ne ko bid'an mustahabbi ne ko mandubi ne shine a dauki bid'an a auna shi da ayyukan musulunci sai a ga menene matsayin sa a musulunci shin wajibi ne sai musulmi yayi shi kamar irin rubuta alqur'ani da makamantan su abubuwa ne wanda babu su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ayi ba kamar irin tsarin ginin masallatanmu kamar irin su suna nan ayyuka ne daban-daban wanda za su iya zama wajibi idan ko ba a samu wannan ba fa in dakalat fi qawaidil ijab fi qawaidil ijabi fa hiya wajiba idan bid'an nan ta shiga cikin ka'idoji na wajibci wa musulmi to ta zamto wajibi ne musulmi sai ya aikata shi wa in dakalat fi qawaidit tahrim fa hiya muharrama idan bid'an nan ta zamto wajibi ne a cikin ka'idojin haramci sai zamto muharrama ne to wannan bid'a ne haramun ne وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة إن تزموا أي قاعدة جينا مندوبة فهنا بدأ أن تزمتوا مستحباني وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباح إذن بدأ أن أكساميتا تاي كما دا أبوان ديك مباهي مستحبيني فهنا بدأ أن تزمتوا بدأتي أما مستحبة با بدأ بني
wacce take haramun idan muka duba da maganar al-izz ibn abdussalam zamu ga majority malamin ci akan wannan fahimtar suka fi tafiya fahimta ya kasu kashi uku a cikin musulunci kashi na farko sune wanda suke fahimtar cewa bid'a wato matikar an yi aiki tana da asali a musulunci to wannan bid'a ce mai kyau wannan yana tare da hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi na biyu sune wanda su suka fahimci cewa man hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wani abin da aka kira musulunci bai da kuma daga cikin musuluncin wannan raddi ne sai suka dauki ma laysa minhu a matsayin addu'o'i ne menene duka sun shiga cikin ma laysa minhu to ma laysa minhu idan yana in fa huwa minhu to ba za su ce masa bid'a ba za su ce masa wannan mai kyau ne bid'a na uku fahimtar malamai a ciki shine wanda su kuma suke da fahimta khadi wanda suke fahimtar cewa duk abinda babu shi a zamanin manzon Allah to komin kansa a yau idan an aiwatar da shi to wannan abun haramun ne bid'a ne wuta zai kai mutum kuma su wa'annan wanda suka yi ta'arifin sune wanda wahabiyawa a yau suka fi nashara wannan fahimtar kuma su din kansu ba su iya rike wannan fahimtar ba idan ka bibi littafan su suna sassabawa da wannan fahimtar da su suka yi akan ma'anar bid'a to anan abul hasan as-sagir yana bayanin metece bid'a sai ya ce ma kharaja anil kitabi was sunnati wal ijma idan an ce bid'a shine duk abinda ya fita daga bayanin alqur'ani ya fita daga bayanin hadisin manzon Allah sannan kuma babu shi a ijma'in malaman musulunci al-imam al-fatihani shi kuma da yake bayanin mejene bid'a sai yake cewa wat tahqiqu annaha ihdasu amrin fi ad-dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu idan an ce bid'a shine kirkiran wani abu a cikin addini yayi kama ya zamto cikin addini amma ba ya cikin addinin musulunci ahmadu zarruq a cikin umdatul murid as-sadiq shi ma yayi bayani akan menene bid'a sai yace wa haqiqatul bid'ati shar'an ihdasu amrin fi ad-dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu haqiqanin bid'a karara shine kirkiran wani abu wanda yayi kama da ya zamo a cikin musulunci amma ba ya cikin musulunci sawa'un akana bis surati am bil haqiqa shin a tsarin aikin abin ne kama da addini ba cikin addini ko kuma a haqiqanin abin ne yayi kama da addini ba cikin addini li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kowani abu wanda yake an kirkira bid'a ce kowani kuma bid'a wacce take in dai kirkirarriyar ce bata ce anan sai mu dauko maganar mujaddidi Sheikh Usman bin Fodi radiyallahu anhu a cikin littafin sa mai suna Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'a a shafi na 11 Sheikh Usman bin Fodi da yazo nan abin da yace wa kad bayyana al ulama radiyallahu anhum anna al ma'ana fi al hadith al madhkur raji'un li taghyir al hukm bi i'tiqad ma laysa bi qurbatin qurba لا مطلق الاحداث اذا تناولته الشريعه باصولها فيكون راجعا اليها yace anan zamu duba wannan hadisin da aka karanta ba kai mutun zai fahimce shi ne da gurguwar fahimta ba a ana nufin cewa dukkanin abinda aka kirkira a cikin addini musamman wanda aka maida shi ibada wanda kuma ba shi da asali a cikin addini kamar yanzu mutun ya tashi yana nafila wannan nafila ne ko da a ce a wannan lokacin manzon Allah bai yi ba to ba adadin yanda annabi kai ba sunan shi nafila kuma sunan shi kirkira amma kuma yana da asali a cikin addini kamar mutum ya dauki qur'ani ya mata karatu da wani irin rubutu ko salo na rubutu wannan sunan abun kirkira bai cikin tsarin addini amma kuma yana da asali a cikin addini wannan ba shi da matsala sunanan abubuwa daban-daban wanda irin wayannan Sheikh Usman bin Fodi ya kama ana da su wanda ke tabbatar da haka la mutlaqal ahdas ba ana nufin kowani irin abu in an kirkire shi kai wannan abu ya zama bid'a ba wannan akan sa boko haramun suka gina addinin su saboda an karantar da su cewa duk bid'a kawai bata ce saka ko menene aka kirkira bata ne ya zama har wasu su ma ba su saka riga irin wannan wasu su ma ba su amfani da wani abu wanda yake kere-kere domin da gaskiya ai bid'a ce shi ma kirkirarren abu ne kuma kullu bid'atin kawai aka ce kuma hadisi bai zo da fiddini ko fiddunya ba saka to ashe wannan yake nuna cewa musulunci fahimtar da yake da shi akan bid'a daban da fahimtar da wasu suke yi akan bid'a shi ma daban kamar yanda kowa ya sani wallahi idan abu ya tabbata bid'a mu muna kin wannan abun fiye da yanda wasu suke ƙaryar bid'a din nan suke kin wannan abun mu abin da muke magana shine duk abin da yake da asali cikin addini wanda har ya zamto ma'alim ne na addini to haramun ne kuma wani mutum kawai ya nada kansa kawai ya canza murya ya fara subhanallah alhamdulillah sai zai ce wannan abin kaza haramun ne a'a da kaga idan ka dauki littafan wanda suke rubutu akan bid'a da yawa sukan dauki san ransu ne sai masa bid'a abinda suke yi wannan abin kuma sunan shi ba bid'a bane ta yaya zan fahimce ka ka dauko salatin annabi da nafsi salatin da ta zanto ingantacciya ka karanto ta sai ka ce wannan salatin bid'a ce bayan da zai salatin manzo Allah zama bid'a ta yaya zan fahimce ka ka dauko zikiri na haylala wani ya zikiri ka so dubu la ilaha illallah la ilaha illallah so dubu kace wuta zai je ya zan yi gamsu da wannan fahimtar naka ta yaya zan fahimci cewa neman albarkan manzon Allah bid'a ne yaya zan yi gamsu da wannan bid'ar naka ta yaya zan gamsu da cewa wai ziyaran kabarin manzon Allah kaje ka koma wai ka aikata bid'a wannan fa idan ka suna ce bid'a duk abin da ba su aikatawa sunan shi bid'a amma idan suna aikata wannan abin ya tashi a bid'a ya zanto sunna komin munin shi komin gurbatarsa wannan yasa dole ne muke bayani akan wannan batu na bid'a ta hanyar da mutane da su fahimci cewa mu ba wai muna riko da wani abu ne wanda yake ba manzon Allah umarni da shi ba haka bane ba a'a muna bawa addini dama ne ya tafi ala darbi masari musulunci ya tafi akan yanda musuluncin yazo da shi hudud nasa wani bai zo ya masa katanga wanda kuma shi baki ne Allah ya turo mana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mana to wannan shine hakikanin bayani akan bid'a wannan yasa Sheikh Usman bin Fudi yake bayani shi ma yake kara magana akan maganar da nake wa qala al muhaqqiquna malamai man sada ilimi na tabbaci sun fada wa innama kasamaha ba'duhum li aksami shari'a i'tibaran li mutlaq al ahdath wa min haythu al lugha wa minhu qawlu umar radiyallahu anhu fi sha'n al tarawih ni'mat al bid'atu hadhihi fa samaha bid'a min haythu surat isbatha wa illa fa hiya sunnatun li fi'l an nabiy sallallahu alayhi wa sallam yace wannan malamai sun kakkata bid'a su ce wannan bid'an wajibi ne musulmi yayi wannan bid'a ne amma sunna ai amma an so musulmi yayi wannan bid'a ne amma in mutum yayi ba laifi in bai ba laifi wannan bid'a ne amma idan mutum ya aikata shi aikata makruhi abinda ba a so yi ba wannan bid'a ne amma idan mutum yayi ya zamto haramun yace me dalilin kasawan malamai sun dauki haka ne daga fahimtar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai ijma'i hasalima khalifa ne daga cikin khalifofin annabi Muhammadu shine sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wanda hakan ya tabbatar a hadisi lokacin da sayyidina Umar ibn al-Khattab yazo ya tara wasu daga cikin sahabbai kaman yanda hadisin sa wato idan mun duba hadisi ne lokacin da sayyidina Umar ibn al-Khattab ya fito ya samu sahabbai suna sallah to amma da ya samu wannan sahabban suna sallah sai ya zamo sallan kowa yana yin nasa kaman yanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin sallan babin sallan tarawih sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yazo ya samu sahabbai a cikin masallaci a watan Ramadan kaman yanda Abdurrahman ibn Abdulkari ya rawaita yana cewa qala kharajtu ma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na fito masallaci tare da Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda laylatan fi ramadan a cikin wata dare a watan ramadana ila al-masjid muka tafi masallaci da tare da Sayyidina Umar da muka tafi masallaci fa idan nasu awdha'un mutafarriqun sai ga mutane sun kasu kashi sun yi tulu cinkul a cikin masallaci mutafarriquna sun bambanta wannan yayi nan kowa a cikin su suna nan a cikin masallaci yusalli ar-rajul li nafsihi wannan mutumin yana sallan shi kadan sai yake sallah wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahb wani kuma yana sallah amma shi tare da jama'a wannan jam'i wannan kuma shi daya wannan su biyu haka muka gansu fa qala umar sai sayyidina umar yake cewa inni ara law jama'atu haula ala qari'in wahidin yace ina ma ina ganin in tara wa'annan mutanen akan karatun mutun daya lakana amsalu da ya zamo shine mafi dacewa shine mafi cancanta summa azama sayyidina umar sai niyan cewa daga yau an daina sallah daidai manzo Allah sallama ya tafi ya bar su suna daidai sayyidina umar sai kawo bid'a kaman yanda kansa ya faɗa wannan bid'a ce tace bid'a ta farko da aka ambace ta sunan bid'a a musulunci abinda ya faru sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa bari in tara mutane su koma yin abin nan fa jama'ahum ala ubay ibn ka'b sai na Umar sai yace ina sai na Ubay ibn Ka'ab aka ce gashi nan sai yace to daga yau idan an zo sallan tarawih sai na Umar yace sai na Ubay ibn Ka'ab ka tashi ka ja mutane sallah ana dinka kai zaka na karanta musu alqur'ani duka suna dinka a sahu guda yace summa kharajtu ma'ahu laylatan ukhra daga ranan ne muka fita tare da sai na Umar wata dare daban wannasu yusalluna bi salati qari'ihim sai ga mutane suna sallah da sallan nan karatun mutun daya da yake karanta musu alqur'ani fa kala umar sai na umar yake cewa ni'mal bid'atu hadhihi kun ji farkon yanda aka san bid'a mai kyau a addini shi yasa wanda zai ce ku ne kuke fahimtar bid'a kaza to duk ilimin ka yau duk gwarewan ka a larabci duk karfin ka da zatin sunna ka san baka sai na umar ba wanda shi ya sha shiga karkashin takwabi domin tabbatar da sunna kai kuma kullun karkashin naman ka za kake sai AC mai sanyi sai gado mai laushi kana hawa minbari mai laushi kana hawa tiles mai sanyi amma kana da awan sunna to duk karajin sunnan ka kai sai na Umar ba amma da yazo ya same su abin da ya fassara ta sai ce ni'matil bid'atu hadhihi yace kai ya gaya ma shi wannan ɗaya daga cikin wato sahabbai Abdurrahman ibn Abdul Kari ɗaya daga cikin almajiran sa kai yake ce masa yaya kaga wannan bid'a ta burge ni bid'a ce mai kyau anan sai na Umar sai ya fahimci akwai bi'satil bid'a wa ni'matil bid'a wannan yasa aka samu malamai majoratin su suka tafi akan wannan fahimtar kamar yanda nake mana bayani wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun yace ikon Allah wannan bid'an a hada masallaci ai sallan yace mutane suna ta kokarin yi yace amma wanda ake a daki yafi lada sun fi wanda ake zuwa masallaci a taro to ala ayi halin mahallu shahid sayyidina Umar ibn Khattabi shine sahabi na farko wanda ya ambaci aiki da sunar bid'a kuma ya daura mutane akai saka musulman farko idan aka fahimci bid'a a fahimtar wahabiyya a fahimtar wanda suke da awar sunna cewa duk abinda aka kirkire shi ba da umarnin zan Allah ba kamar yadda sayyidina Umar shi ya kirkiri wannan haduwan ba da umarnin annabi ba da ijma'in sahabbai ko ba a samu wanda yayi inkarin sa ba to yan bid'a na farko ba wanda suke aikata maulidin manzon Allah bane ba wanda suke ziyaran kabarin manzon Allah bane ba wanda suke karin la ilaha illallah bane wa innan sahabban kafaratu ma da bid'a tare da fadin shugaban su a wannan zamanin sayyidina Umar yace ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da irin wannan bid'a ne dadi inji sayyidina Umar to anan idan mun dauka sayyidina Umar ba iya sayyidina Umar ibn Khattab bane wannan hadisi na sayyidina Umar kamar yanda muka faɗa al-Imam Bukhari ya kawo a mujallidi na biyu shafi na 760 al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin shafi kai na 707 afwan 707 ya kawo a cikin Sahihul Jami' nasa Sahihul Bukhari to hadisi na gaba ashe ba iya fa sallan tarawih bane bid'a wanda sahabbai suke yi kuma sahabbai sun saba yin aiki da yawa sai su ce wannan aikin bid'a to amma kada in kawo hadisan da yawa zan tsallake dan muje wani abu idan da Allah a cikin masu tambaya ya zo ya dan tuntuba mai makara mai wata hadisin daga cikin hadisan da shi ma ingantacce ne Bukhari da Muslim kuma suka rawaito aikin da sahabbai suke yi kuma wannan aikin sun ce masa bid'a amma kuma mai kyau kamar yanda mai yin maulidi zai ce maulidi bid'a ne wani kenan daga cikin masu maulidi ya ce wannan bid'a ne amma bid'an nan mai kyau ne to jama'a idan muka dubi wannan maganan mun ji maganan Al-Izz ibn Abdussalam wanda yayi magana akan bid'a ga inda take har ga yanda kashe-kashen ta yake to za mu dauko maganan manyan malamai daga cikin malaman musulunci wanda su kuma sun yi fahimta wa bid'a ba haka ba amma kafin mu je ga fahimtar wannan malaman za mu kara da fahimtar wasu daga cikin malamai wanda suka fahimci cewa lallai bid'a ne mai kyau kamar yanda yanzu anan shi Sheikh Usman bin Fodi radiyallahu anhu ya mana bayanin cewa sayyidina Umar ya kira sallan bid'a ne amma me yasa aka ce mata bid'a mai kyau shine tana da asali addinin musulunci sallan tarawih na da asali kamar yanda istighfari yana da asali salatin annabi yana da asali ka dauki dalili ka ce wannan salatin annabi ne amma bid'a ne to ka zamo dakiki ka zamo jahili ka zamto mai hukunci da san rai ka dauki yaban manzo Allah alaihi salatu lillahi ana salatu annabi ka ce wannan bid'a ne ko wannan waƙe ne ba ka dauke shi a salati ba ka zama dubgaje ka zama to nan mara kunya ka zama wanda bai san addini ba amma yana magana akan shishiyi ashe duk abin da yake da asali idan dai yana da asali mutum ba zai yi istighfari ko da yaran kalabanci yayi ka ce wannan wai istighfarin da yayi na bid'a ne saboda yayi da yaransa ai annabi bai da yaran ba koye da yaran Hausa ya faɗi wani kalma duk wayannan suna nan ayyuka ne sai aka duk wani bambance wanda malami zai yi ce a wannan du'a'u kaza ne ko da kaza wannan shi ya gane wannan maganan kullu bid'atin ake magana akai kafin mu zo wani kullun kulliya ko kullun juz'iyya to mu tafi a fahimtar da malamai aka samu sahabbai aka samu ba fahimtar da kai da ka zo kai kadai ka sauko ba ashe sahabbai sun yi ijma'i akan abubuwa da yawa wanda wannan abubuwan a zahirin su bid'a ne kuma hakika ma sun kira shi a matsayin bid'a to idan mun je magana na gaba zamu ga cewa dalilai sun tabbatar da cewa lalle magana akan wannan bid'a din a maganganu ne yana nan da yawa amma hadisai guda biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-imam mujahid ya kawo bayani akan su qala mujahidun wa zaid ibn aslam da mujahid da zaid ibn aslam sun faɗi wani magana wanda yake yana da muhimmanci ga musulmi ya san su siratuhu al-islam wa sunnah wa subul al-bid'a wa al-ahwa wa yakfika aidan fi dhalika qawlu man ahdatha amran hadha ma laysa min furad al-imam al-ishbili da yazo karkashin wannan hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd to da yazo karkashin wannan hadisin sai yake cewa hadha al-hadith qa'idatun 'azimatun min qawaid ad-din wa huwa min jawami' kalim al-mustafa allati utiyaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika annahu sarihun fi radd kulli bid'atin wa kullu mukhtara'in mimma la yuwafiqu qawaid ash-shari' al-imam al-ishbili da yazo kan wannan hadisin wanda fahimta malamin ji kusan karanka ta kafa ala ra'sihim sayyidina umaru da ijma'in sauran sahabban shine da yazo kan wannan hadisin da ya karanta sai ce wannan hadisin tana daga cikin zancen manzon Allah jawami'ul kalimi da annabi yake cewa utitu jawami'ul kalimi jawami'ul kalimi da aka ba annabi din nan wannan na daga cikin su ta yanda cewa annabi ya faɗa ba za ka iya fahimtar sa ba iya wannan ya isa ya zama hadisi mai gadin aikin musulunci domin da manzon Allah ya faɗa yake cewa wato ma laysa minhu fa warad sai yace wannan yana ishara akan cewa duk abinda yana daga cikin addini ba za a kira wannan abin da suna bid'a ba kamar yadda muke bayani kowa ya sani ba wai kare wani aiki muke yi wanda ana kallon wannan aikin bid'a ba a'a muna bayani ne musulmi ta yanda idan aka fahimci bid'a a gurguwar fahimta na irin wayancan mutanen to zaka zo kai ka fada tarkon da in an rike kafanka da shi da maka sasari har wutan jahannama domin ya zaka yi ka warware ka ce wannan abin bid'a ne duk abin da annabi ba bid'a ne kamar yadda in tarifin su wanda suka yi ijma'i cikin sa ganin albid'a wal muhdasat wa ma la asla la zaka ga maganganu makamantan irin wannan amma tibka da warwara ne to anan zamu gani al-imam al-ishbili ga abin da ya faɗa sannan al-imam an-nawawi da ya rawaito wannan hadisi yace anna fi muslimin ziyadatan hasana yani qawlu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd al-imam an-nawawi fahimtan saka wannan hadisin sai yace da manzon Allah yace man amila amalan idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min furad duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin wanda abun kuma baya daga cikin addini furad amir masa to al-imam an-nawawi anan shi kuma sai bayani sai yake cewa idan mun koma riwayar al-imam muslim akwai ziyada hasana imam muslim hadisin sa ta kara da cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd ko kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya kace wani aikin da babu umarnin mu akai an mayar mai da wannan aikin inji manzo Allah wa zalika annahu qad yu'anidu ba'd al-fa'ilin bid'atan subika ilayha fa idha ihtajja 'alayha bi hadha al-hadith yani qawluhu man ahdatha fi amrina hadha al-hadith huwa radd yaqulu inna ma ana ma ahdathtu shay'an fa yuhtajju 'alayhi bir-riwayah al-ukhra fi ziyadati muslimin wa yaquluhu man amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd wa hadha sarihun fi radd kulli al-muhdathati sawa'un ahdathaha huwa am subika ilayha imam an-nawawi ya tabbatar da cewa wannan hadisin ya kore kowace irin bid'a inda bid'an lam tuwafiqi sunna wala shari'a ba ta yi daidai da sunna manzo Allah ba kuma ba ta yi daidai da shari'an annabi ba to wannan bid'an kowace iri ne korarriya ce da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sun makala sannan al-imam an-nawawi ya ci gaba da bayani yake cewa wa hadha al-hadith mimma yanbaghi hifdhuhu wa isha'atuhu wa istimaluhu fi ibtal al-munkarat wannan hadisi yana daga cikin hadisin da ake bayani wajen a haddace a karanta don a korar da mutane ga barin yin bid'o'i da shauransu amma da ya kara gaba sai yake cewa wannan hadisin akwai fikihin da za a fahimta shine duk abin da mutum ya aikata a cikin musulunci wanda wannan aikin ba yayi daidai da aikin manzon Allah wannan korarre ne idan kuma yayi daidai da aikin manzon Allah wannan karɓaɓɓe ne kamar yadda mun yi bayani a tarifin bid'a a bakin shi al-imam an-nawawi da malamin shi ma al-imam Shafi'i radiyallahu anhu da mu zo kansa da ya ci gaba da bayani cewa qawluhu ma laysa minhu aynin ma yunafihi duk abinda ake cewa korarre ne a musulunci abinda ya zama ya koru daga tsarin musulunci to wannan abin sunan shi bid'a korarre fa amma tafri'ul usul allati hiya minhu fa inna dhalika la yatanawalu hadha ar-radd amma duk abinda asalin sa yana cikin musulunci sai zamto yayi rassa a musulunci to wannan abun ba yanda za a yi ka kore shi misali daga cikin su barin nuna maka ka kitabatul qur'ani fil masahif kaman rubuta alqur'ani a cikin mashafi mashafi qur'ani din nan da ka rubuta shi qur'ani jumlatan ansa manzo Allah bai san da shi ba kuma lokacin da sayyidina Umar ibn Khattab ya rikar da maganar wa sayyidina Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu akan me zai hana hada alqur'ani sayyidina Abu Bakr cewa ba zan yi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba a sheda a ce sunna ce ta manzon Allah da sayyidina Abu Bakr tun ana fada ba zai inkari ba amma wannan inkarin sayyidina Abu Bakr yana maka cewa ashe akwai jallai akai amma da ya zanto bid'a ce wacce take mai kyau ya zanto har an yi alqur'ani dugo haka alqur'ani wasali wanda duk wannan abin manzon Allah bai san da shi ba kuma baka sai ka ce wannan ba addini bane dugo wannan ɗaya na alqur'ani mutun ya bata shi da manufa da gangan ya kira canza maganar Allah ya zanto bai yahudi balle da manufa dan batarwa ko izgili ya rida a musulunci dugo ɗaya na alqur'ani wanda kuma ba Allah bane ya diga ba manzon Allah bane ya diga a'a wasu ne suka diga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma asalin sa yana cikin addinin musulunci ka kitabatul qur'ani fil masahif kamar rubuta alqur'ani a cikin mashafi a tara alqur'ani a waje daya wannan alqur'ani manzo san da shi ba sallallahu alaihi wasallama wa kal madhahib allati hiya an husn nazar al fuqaha al mujtahidin kaman yanzu ka zo ka ce kai mazhabanka mazhaban imam malik ko mazhaban al imam shafi'i ko al imam ahmad ibn hanbal ko al imam abu hanifa ko ka ce kai kana cikin tafiyan salaf ne shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana wa salaf ba ha sani salaf ma da zuwa alqur'ani tana akasta ma'anan da ku kuke da awar salafiyya akan ta ne to wannan yake nuna maka cewa ashe bid'a din nan da ake magana da tsarurrukan da take dole sai ka kula da asalin abin kafin nan ka zo kai magana akai alladhina yarudduna alfuru allati hiya aqwalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaktub bil wadu'ati fi an-nawl hisab al-fara'id wa ghayri dhalika min ulumi marji'uhu wa mabna'u ala aqwali rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amirihi fa inna dhalika la yatanawalu hadha al-hadith wa qawlu man amila 'amalan laysa 'alayhi amruna yani hukmana wa idhnana fa huwa raddun ay annana narudduhu wa la najizuhu anta to anan idan mun dauka cewa mun ji bayanin menene bid'a ma'anar bid'an ma tukunna musanta kafin nan mu je ga maganganun malamai game da kashe-kashen bid'a wanda insha Allah karatun mu na gobe abinda zamu tattauna shine kashe-kashen bid'a sannan kuma karatun mu na gaba zai tattauna shin duk abinda annabi bai ba wannan bid'a ne wannan duka muna shirye da karatu akan su to amma kafin nan ala ayi hali wannan mun yi bayanin bid'a ne a wajen malamai amma kun san cewa akwai bid'a a wajen wahabiyawa su idan an ce bid'a fahimtar su kawai su suna duba fahimtar menene ba mu tare da shi wanda zamu zo mu yi bayani akan bid'a a wajen wahabiyawa iya wannan karatun bid'a a wajen wahabiyawa sai kaga gurungun duma a cikin sa kada za a iya karanta salatin manzon Allah tun daga farko har ƙarshe tun daga farko ba komai sai yabon manzon Allah ba komai sai tsarkake Allah ba komai sai ingantattun yabo da dadalan kalamai sai a ce maka duk wanda ya karanta salatin annabi irin wannan dan bid'a ne wani sahabi ya karantar da kai wannan abu wani tabi'i ne ya karantar da kai wannan abu za a dauko maka magana akan ziyaran manzon Allah wai ka je ka ziyarci annabi ka tsaya a kabarin manzon Allah kama kiyaye duk abin da suke so ka kiyaye a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ka je cikin nutsuwa ka je cikin rashin magana kar ka yabi annabi kar ka nemi albarka da manzon Allah kawai ka je ka suru ka wuce to idan kai ka sake yi ka zama dan bid'a a wajen su daga cikin yin ayyukan bid'a wajen su la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalman da ita ake shiga musulunci ita ake so in ka mutu a fadi ka dace to da a kai wajen da in ka farta ta wani ma zai ce ya halatta jininka dan ka ce la ilaha illallah a yanka ka shi yasa zaka ga wasu wanda suka yi zurfi a aqida suka yi guluwi za su zo su dace yanka mutum yana la ilaha illallah su ma suna la ilaha illallah suna dirza mai wuka wannan kusakurai suna dan daga cikin fahimtar bid'a aka kirkira aqidar boko haram daga cikin fahimtar bid'a aka samu a taksir aka yi guluwi cikin taksir daga cikin fahimtar bid'a aka raba kan al'ummar musulmi daga cikin fahimtar bid'a aka lalata shirin haduwan kan musulmi daga cikin fahimtar bid'a aka kawo rikicin crisis tsakanin musulmi da kirista daga cikin fahimtar bid'a aka zo aka kawo gaba tsakanin musulmi ya da kyau ashe mu sassauta fahimtar mu mu yi amfani da dalilai shi addinin musulunci baya tafiya sai da dalili idan kana da dalili wal hatu burhanakum in kuntum sadiqin to anan idan muka dauko ɗaya daga cikin littattafan malaman su me suna as-sunan wal mubtada'at المتعلقة بالأذكار والصلوات وندا محمد بن عبد السلام محمد عبد السلام خضر الشقيريني والشكيريني على أي حال دي وعفوا دي كبا مالمين بني من سنسو نشوى أما دي مالمين وندا مالمين دي يقول مكان أكن منين بدأ أبن حفارة كافية بياني أكن بدأ فيك سوى تعريف السنة والبدأ وتقسيمهما yace fi ta'rifis sunnati kuma wal bid'ati wa taqsimihima zai bayani akan albab al-awwal da yake magana akan rabuwan sunna da bid'a da kashkashan su da yazo kan sunna sai ce lugatan at-tariqa in an ce sunna shi ne tariqa da bayanin da ya gaba da yazo kan bid'a sai ce hiya al-hadith fi ad-din ba'da al-ikmal shi ne duk abin da aka kirkira bayan musulunci a cika ma'ana yau sai kenan rayuwar manzon Allah kunga ta wannan tahajjudi tarawihi hada qur'ani hada hadisai fiqhu nahwu arudi duk wannan bidiyoyi ne wannan duk bidiyoyi ne kaga qur'aniyin su huta kawai an gama musu aiki ana da kalmar bid'a akwai za a koma ta fahimtan qur'aniyin a iya kalmar bid'a masu fahimtan cewa qur'aniyin wanda ake ce musu qalaqatu to sun samu hujja a wannan bayani da ya kawo wannan maganan sai yake cewa وما استحدث بعد النبي من الاحواء والاعمال duk abin da kai na aiki bayan manzon Allah nan ma bid'a ne wal jam'u bid'a in ana so kai jam'in bid'a ya kace bid'a kai na kaman kace ina kazati al-kamus wa qila hiya ma uhdisa ala khilaf al-haqq al-mutalakka an rasulillah shine duk abin da ya zama sabanin gaskiyar da aka zo da shi gojen manzon Allah ar-rasulillah wa wazu ila dinan qawiman wa sirada mustaqiman kuma aka ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma aka mai da shi shine addini mai kike kuma hanya wanda yake mai kakkiya wa tankasul bid'atu ila diniya wa dunyawiyya yanda rikicin yake wanda suke cewa bid'a bata kasu ba to amma su kuma sun tafi akan cewa bid'a ta kasu kashi biyu wanda sun ce duk bid'a akwai haramun ne kullu bid'atin dalala to amma yake cewa akwai bid'a wacce take diniya da dunyawiyya to anan duk wanda ya kira ya zamto ya taba da fahimtar malamai irin su al-Imam Shafi'i jimajiman malamai da zamu zo mu kawo maganar su irin su al-Imam Al-Fakihani irin su al-Imam Nawawi irin su hatta Ibn Taymiyya yana kan fahimtar da muke muku bayani amma zamu yi bayani ne a karatun mu na gobe duk wanda ya kira ya tso da duruya kan wannan zamu saka masa wannan kan gwazan sai ya fasa mana da kai bayani akan cewa a ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan jawabin da dukkanin malaman wahabiyya suka tsaka yi cewa wai akwai wata bid'a diniya ko wata bid'a dunyawiyya wani sahabi ne fahimci wannan karatun yayi zamu yi magana tana cikin hadisin kullu bid'atin dalala ko ba ta ciki kai ne da kai mana hukunci ko shari'a musulunci ne to insha Allah anan ne zamu tsaya wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi hatta kazin gidar al-azim to kaman yanda na faɗa in an samu kira to zamu dauki kira daga nan saboda akwai tambaya ko kuma wani abu an saka numban waya to na'am numban waya da yake kai shine to shikenan lallai yana nan akan WhatsApp na nan akan menene yana kan Facebook kai sai sai da masu kira lallai da mu samu wannan ba mu sai mu kunna shi ba ya wannan ba kai da ka bani kai da kana afraid ne to anan maganar da kaman na faɗa wanda nace kusan shine zai zama wato miskul kitab namu shine wannan magana game da maganar bid'a wanda maulana mushahu ibrahim radiyallahu anhu kamar yanda kowa ya sani sun yawaita wajen dauko maganar shehu radiyallahu anhu a dauko maganar sa a jirkita a dauko maganar shehu a jirkita yayi magana akan bid'a wanda wannan jawabin sa akan bid'a yayi a cikin littafin sa mai suna تبصرة الأنام في أن العلم هو الإمام. نعم. أيضا نعم. وعليكم السلام. المجري وكيما قنا
سادي أبشر دقاء لا يسير جهة النساوة.
الله أكبر. ما سادي
نعم يا مولاي
babban bada kare ne daga cikin malaman mu na Nasarawa.
Afwan ya mulaya, afwan
ya mulaya. Alaikum.
Allah ya saka da alheri, na kira ne yijin ya mulaya.
Wane mutum? Allah bazu mun ci.
Allah ya.
To Allah ya taimaka, Allah ya taimaka.
Amin mulaya.
To Allahumma amin iyyakum. Na'am. To maganan Shehu radiyallahu anhu wanda ake canzawa da yawa akan juyar da maganan shine maganar nan da aka ji Shehu radiyallahu yayi a cikin wannan littafi na nasa tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam. Shehu yayi magana game da me bid'a da yazo sai ya kawo wannan maganan akan maganan al-allama ibnu daqiqul eid wanda shi ibnu daqiqul eid ya faɗa akan al-bid'atu lughatan ma umila ala ghairi misalin sabiqin والمراد بها هنا ما أمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. ديكا مجانا ابن دقيق العيد شيشو يي إنكاري أكان كسوان بدعة سيكي تيوا وكاد كسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة ومندوبة يكاو أنك سكشتن sheke cewa wa kismatul bid'ati ila al-aqsam al-madhkurati wa ila al-hasanati as-sayyi'a al-hasanati was-sayyi'a tafaddal. Na'am. Na'am. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Niko ya. Na'am. Assalamu alaykum. wannan ba a jin shi afwan da ya kawo wannan bayanin wanda da yawa da ku ga suna cewa in sun zo suna raddi akan maganan bid'a ko wanda suke magana akan bid'a akan dauko maganan Shehu radiyallahu anhu sai a juya ta a ce shi ma Shehu yana da fahimta akan cewa kowace bid'a ce kamar yanda suke kawo irin bayanan su. Assalamu alaikum.
Alaikum ya mola.
Wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Barka da yini.
Barka alhamdulillah.
Amma Haruna ne wani almajirin ku ne daga Nijar Dogon Bishi ake cin garin ne.
Wai akramakum Allah ya Nijar.
Alhamdulillah na fi alamu ya hidimomi kuma ya kokari.
Wallahi alhamdulillah. Allahumma amin wa iyyakum. Allahumma amin wa iyyakum.
Amin. Muna gode karatu da insha Allah.
To babu komai
ba. Dole wannan mutane aka rubuta Allah ai duniya ta gane su. Duniya ta gane su aka rubuta Allah.
Allahu akbar.
Wannan siyasa nan kawai siyasa ce ake yi da sunan bid'a da sunna. Siyasa ce kawai ta neman kuɗi aka rubuta Allah.
Gaskiya ne wannan.
Siyasa ce kawai ta neman kuɗi amma ba wai addini ne a gaban su ba a karɓar Allah.
Wannan gaskiya ne.
Duniya ta kalace su, mu ta kalace su, duniya ta kalace su sosai. Kuma insha Allah a ci gaba da kokari Allah ta kara alkhairi insha Allah ba ki da jawabin da zamu yi kenan a karɓar Allah.
To mun gode sosai Bala Haruna, mun gode.
Assalamu alaikum.
Kamar yadda aka sani mun saka namban waya ne saboda ɗan uwa lalla wani yana da fahimta ta ilimi sai ya kare mu kamar yanda mu mun faɗa cewa ba abinda muka faɗa ba shine iyakan ilimi ba ta yiwa abinda muka faɗa wani abu ne na kaɗan da Allah ya bamu kai kana da wani abu wanda kake da shi mai yawa wanda za ka kare mu hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana wannan yasa muka bada dama tunda karatu ne muke tattauna masail wanda an yi sabani tsakanin mu da wasu al'umma ko kuma ma ta yiwa ma sabanin ma bai shafe mu ba amma in mun zo kai za mu karanta wannan ne dalilin da yasa aka saka namban waya duk wanda ya kira a cikin mutunci zamu sora shi cikin mutuntawa amma wanda yake sabanin haka to zamu kulle karatun mu sai mu tashi mai addu'a kaman yanda dama mun bude kiran waya ne na minti 20 insha Allah to sauran minti kusan 10 ne da ya cika zamu kulle kiran waya sai kuma mai addu'a to wannan bayanin na Maulana Mushahu radiyallahu anhu wanda ake juyar da shi Assalamu alaikum Assalamu alaikum Hello Assalamu alaikum Wake magana wake bisa kallayi Wa alaikum salam
wa salam wa rahmatullah
Naam wa alaikum salam akramakum
Allah
yana nazo yayin din da Naam sunawa ne Ba network wajen ku ba network na kashe shi in ya saki haurowa Na'am maganar da yake fadi yana cewa wa karkasama al-ulama al-bid'a ila khamsata aqsam dai bayani akan cewa bid'a ya kasu kashi biyar sai shi yace wa qismatul bid'ati ila al-aqsam al-mazkura akata bid'a zuwa kashi biyar kaman yanda ne bayani shi yace wa ila al-hasanati was-sayyi'a ko a ce wannan bid'a ne mai kyau ko wannan bid'a ne mai muni yace laysa alayha atharatun min ilmin assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
na'am wace bisa kallayi
Ahmad Haruna
na'am mala hamana
ana san da yake
ko nene su ne na'am to mala ahmad afwan nace mala naji kamar an ce ahmad afwan da Allah afwan mala ahmad na'am ina jin ka
okay da nake magana malam ko
eh bismillah ana sauraron ka jama'a suna sauraron ka muna program
okay nace wai shi malam to yanzu shi maulidi wanne fanni aka saka shi
Maulidi za mu zo kansa yau muna so a fahimci me bid'a ne in ka fahimci bid'a to babu matsala za ka zo ka fahimci na maulidi yake
eh wayan tun bid'a wajiba kuma bid'a manduhu kuma abuna mustahabiya kuma bid'a hasana
to alhamdulillah yanzu ka fahimci bid'a din kenan
eh
yau tafi din mu sunan sa bayani akan bid'a ba akan maulidi ba tukun amma idan muka gama za mu zo kan maulidi shi ma yana da lokacin sa
okay
kar mu fita wannan amma zan ma bayani in Allah da karshen karatu zan ma bayani
ba a bayani mana
eh to abin da yasa kake daga mu akan topic
to shigen
aywa mun gode to dan waye na tambaya akan maulidi eh da mu bayanin maulidi a karshen karatun mu amma muna son sai an fahimci menene bid'a ya za a yi baka fahimci ma'anar bid'a ba ka san wani aji maulidi yake saka maulidi yana nan a ajin da yake na san manzon Allah gurgurdan fahimtan ka da shi kai zaka masa hukunci saka wannan ba shine topic din da muke tattauna kai ba to shi da yayi bayani akan cewa kasar bid'a dan anan ne da ku fahimci me fahimtar na ga mana bid'a malami sun kasu kashi uku afwan to assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wace bisa kallayi assalamu alaikum wace bisa kallayi
wa alaikum assalam maulana barka da dare
almajiri alhamdulillah barka
maulana barka da dare abokari
barka alhamdulillah
sunana ahmad musa daga nan kaduna
na'am mala ahmad ahalan bikum
masha Allah ya kokari ya wannan wata da muka shigo na haihuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam
to to Allah ya kara mana
godiya, muna godiya,
muna hazaka, Allah kara ilimi albarka,
muna godiya,
muna jin dadi sosai da irin hidima da kuke yi,
Allah ya
barin ki, Allah ya saka da alkhairi,
Allahumma amin wa iyyakum, Allahumma amin wa iyyakum, kuna fahimtar bid'a dai ko
ku fasa alkhairi sosai kware shi kware
kware sosai shi mun godi mun godi to mun godi wai mu dauki rana gaba
masha Allah jazakallahu
amin wa iyyakum amin wa iyyakum sai afu wannan ga dan uwa yana rubuta cewa yana ta kira ba dauka kiran ne yana zuwa da yawa kuma muna cikin bayani amma muna saurara muna saurara na assalamu alaikum wa jibi sakan line
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
na'am
aman nasir da
almajiri wa jibi sakan line
ina fatan kana saurara na
ana sauraran ka wa jibi sakan line
na'am sunana ibrahim
na le ibrahim
Naam.
Masha Allah.
Kana tambaya nake da guda daya.
To Allah bani iko amsa.
Wanda kuma ina ga tambayan ne ya inda shi Maulidi.
To alhamdulillah.
Yau kan kunta janiya suke wa juna.
Mhm.
In cewa ko ɗan uwa an suna suke wa tujaniya.
Mhm.
Cewa me yasa menene sharadi na Maulidi? A cikin al'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da zo na kallon wani malami da cikin malamu an suna yakin ya tambaye ƙara maimaita nan da mai cewa menene sharadin maulidi wanda ya zama sharadi ne dole shine sharadi a addini a cikin alqur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tun da dai maulidin nan ana yin shi ne dan a samu lada sabida a samu lada duk abin da ake yi sabida a samu lada to tabbas sai ya zo daga Allah ba daukakin sarki ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbai ko tabi'ai ko kuma tabi'in wannan shi ne tambayar na
gaskiya ne gaskiya ne to kaga mu tambayan ka to Allah ya saka mala Ibrahim kana kira mutane ba su bari to abinda afwan to kafin nan mu bada amsa bar mu je ga kira na gaba assalamu alaikum wa ki bisa kallahi wa alaikum assalam
ina tare Muhammad Rabi da kitabe
malam Usman daga ina
Muhammad Rabi da kitabe
to masha Allah muna saurara
Usman na shi baka dai
almajiri alhamdulillah
an ya kokarin ka
barka alhamdulillah alhamdulillah
Allah ya kare ya Allah ya kare ya Allah ya kare ya
na'am
sai kiga kina fikira mun taba samun ka ba amma ina munna yayin
ayya to ba koyi mun gode sosai mun gode
Allah ka kare da ya Allah ka kare
Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum
Allahumma
amin wa
iyyakum
amin wa iyyakum
ina ziyara ga mun ishe dane
duk za su ji insha Allah duk za su ji ko suna jin kama zance insha Allah to mun gode bari mu dauki rana gaba aha na'am da tambayan wancan kula da yi assalamu alaikum wa ke bisa kallai
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum muryan ka ba'a jin ka dan daga murya wake bisa kallai
an lafiya
lafiya law alhamdulillah
an lafiya
lafiya kallo alhamdulillah
ya isha da kin da kaunar manzo Allah
Allah kara mana Allah kara mana sallallahu alaihi wasallam
marhaban da ku a wannan
wutan ahalan marhaba
tuna na mace a gidan musa
na'am
Malam muna jin dadin wannan tattaunawa da
Allah. To alhamdulillah.
Sai da Allah akwai wata tambaya da nake da ita akan Hello?
Akan ne muna saurara. Muna sauraron ka.
Sai wanda ke tsakar kiya da wai kun ga aika da sallah gaffara mutum yana cewa ana istighfar ga masu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
To insha Allah wannan yana isa amsa sun dama amsa insha Allah na'am to mun gode sosai insha Allah da mu amsa su insha Allah insha Allah
Allah ya kare ku
amin amin wa iyakum amin wa iyakum to to yanzu mun dan hada kirori ne afwan wannan yana tikira tun dazu assalamu alaikum kola
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
na ji ka to alaikum assalam na'am wake wake ka kallai
barka da
barka na ji kaman muryan Sheikh Abubakar ko
na'am afwan akramun kola
akramun kola ya ya hujjatul islam
akramun kola الحمد لله كرم الله إما أي
الحمد لله شو عبدك
الحمد لله كا الحمد لله من فريق كيس وسي
وعني متى
وما من صورة الحمد لله ده أبو وندا كي كبار هذا
أيه
ما ونن توفيني وندي كي من يمن كيس وسي
بس كياني
ما سمع ما ونن زمني وندا عندو شو ونن سونا تبدر kamar wani abu ne wanda za a siffantar da mutum da shi musamman ma su a tarihin su mutum koda yayi aiki na alkhairi ana nasabta shi da cewar shi dan bid'a ne saboda bai bi abin ka'idar addini da kuma ka'idar ilimi ba
wannan gaskiya ne
amma in an duba idan an tafi a ta fahimtar su da kuma ta yadda suka daukar bid'ar ba za a tsira ko kuma ba wani malami na addinin musulunci da zai tsira a cikin wannan tarifin da suke yi musu ko kuma istilahan da ake yi musu ba
gaskiya ne wannan
wanda in ka di duk malami da in dai har malami ya amsa sunan malami a cikin addinin musulunci to babu wanda zai tsira ba zai zama shi dan bid'a ba in dai a fahimtar wayannan mutane ya tsara kenan
gaskiya ne
amma kasancewar akwai wayanda gaskiya suke da kuma addini da kuma ilimi idan ana fadakarwa za a samu wanda zai gane ya gane cewar wayannan fa suna amfani da wannan kalimar ne saboda yaudara da kuma rushe ainihin addinin musulunci
wannan gaskiya ne
amma dai alhamdulillah wannan fadakarwar nan zai yi tasiri kwarai da gaske
to alhamdulillah
kuma ni jinjina da kuma karfafawa ne yasa ni kira duk wata hujja da kuma duk wani dalili da insha Allah an shimfidar da shi kuma insha Allah
akan kula wannan farawa akai ai goyiwa da mu fito akai
alhamdulillah
goyiwa za mu fito za mu yi ta fitowa insha Allah
ba karamin farin ciki ne ba sosai wallahi akram kullah
ka san mun kasa karatun bid'an ne wato wato in za mu yi masa satuttuka dauko babbuka na san kamar yadda kuka san babi ne mai fadi to za a yi ta yi kaga yanzu ana so a fahimci ma menene tarifin bid'an shi yasa ba mu so tsallake shi har san menene bid'a tukunna
na'am
kuma muna godiya da wannan ta'aliki nako ta'alik ne alik insha Allah
alhamdulillah
amana kuma ziyara wajen hujjatul islam amana ziyara amana ziyara muna godiya
insha Allah
mu godiya da karfafa
za mu yi insha Allah
to kace amana ziyara to amana ziyara jazakumullahu
khairan Allah ya karbo
insha Allah mu godiya da karfafa
insha
Allah amin wa iyyakum assalamu alaikum assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh
sai muna fatan alkhairi cikin wannan karatu
to alhamdulillah
masha Allah hakika wannan darasi da aka dauko ta cikin ne kyau domin a ƙara bambanta mu mutane ne ake rufi da bid'a ba kamar yanda wadansu su wahabiya wasu ka dauki bid'a ba
gaskiya ne gaskiya ne
Allah
sai ba mu ji sunan ka ba daga ina ne
a sunana Basiru Ibrahim daga Zangon Daura
to mun gode daga Zangon Daura mun gode Allah ba
Allah ubangiji ya saka da alkai
amin wa iyyakum amin wa iyyakum amin wa iyyakum Allah ya saka alkai Allah ya saka alkai to assalamu alaikum wa ke bisa kan layi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Maulana
Al-Majri Al-Majri
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa ke bisa kan layi
an auna lafiya da himma
lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah
alhamdulillah wa lana
na'am ahlan muna sauraron ku ana sauraron ku ana sauraron ku wake bisa kan layi
na'am kuna tare da Muhammadu Rabi'u ne daga Kwara Ilori
masha Allah masha Allah sai Muhammadu Rabi'u masha Allah
na'am walana
ahlan sai Rabi'u akwai tambaya ne ko wani jawabi
Na'am Maulana Maulana muna muku fatan alkhairi da fatan Allah ya kara muku himma
Amin wa iyyakum Amin wa iyyakum
Wato Maulana ni abinda nake fahimta game da su mutanen nan
Na'am
Sai wato duk abinda su dai a wajen su ne suka dauke shi sunna din abinda za su mai da shi za su ce abu kaza daidai abu kaza kawai abinda muke ganin shine wanda duk ya zamanto ya dace da ra'ayin su kawai shine sunnan
wannan
wanda kuma duk ba shi suke ba sai su tabbaka mai da sunan bid'a
wannan haka yake a zahiri haka yake
so mun gode kwarai Allah ya saka
Allah ya bazumunci sai ga Muhammadu Rabi Allah ya bazumunci mun gode
Allah ya kara
Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum maganar sai dai Muhammadu Rabi da mu dokanta insha Allah da an zo wajen amsala na maganan bid'o'i din nan za su da bayani da yawa wa alaikum salam wa kibisa kallahi
eh kana magana da Abdullahi Ibrahim Bako
daga ina
karatu
na'am
nace ya karatu
alhamdulillah ya Abdullahi alhamdulillah
to muna godiya da irin wannan guduma da kuke ba mu
to muna godiya mu ma jazakumullahu khair
sannan kun mana laifi amma wanda mun yafe muku
to na mene ne laifin da muka muku
yawa da kun bar wayannan kananun malaman izalan wanda suke dan dan koyar larabci
na'am na'am
sai su suna juya kan jahilai
eh Allahu akbar
to alhamdulillah kun farka daga bacci kuma ai addare
ba komi uzai ne suka shiga gaban mama Allah da zamu ci gaba da karatu in Allah ya yarda
yawa wa Allah ba da sa'a
amin muna godiya muna godiya muna godiya muna godiya to jazakumullahu khairan masha Allah to na akwai dan wadi ke ta kira na ga yana ta rubutu assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake bisa kallai
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wake bisa kallai
eh dama magana da Suleiman ne daga Adamawa
na'am man Suleiman ahlan akwai tambaya
mu kan Allah muna godiya sosai da fadakarwa da kuke mana
to muna godiya Allah ya amsa mana
eh wato maganan bidiya da ake ta yin maganan bidiya nan kamar yanda dan uwa wanda ya sauka kan Allah da zai yi magana yana magana ne akan maganan wato ita bidiya a wurin su sai abun da dai bai musu cewa a wurin su ba shine bidiya
gaskiya ne duk abin da ba su yi ta ce bidiya
amma duk wani abun da ya zamana yana da ra'ayi na su ko da ma mummunar bidiya ne to sunna ne a wurin su
wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne
eh amma abun da ya shafi da ra'ayin su ba to ya kamata ma mutane su sa hankali su lura su gani mutum yana aikata babbar bidiya bidiyar ma da yake aikata ma bata kai naka ba ma
to ai mu kan ma ba ma bidiyan muke yi ba
yana aikata bidiya babba bai kai na kama da ramani akan nashi amma kuma kai ne kuma aikata bidiya din
gaskiya ne wannan gaskiya ne ka gani shi
ne ka gani wannan abun nasu ma akwai renin hankali a cikin ba kuma rashin tunani da rashin wayewa a cikin
abin da kan sai dai Allah ya sauke wallahi almusta'an
wallahi amma mutane yanzu dai sun dan fara fahimta kuma daurewa za ku dinga irin wayannan abubuwan kuna dan fitowa kuna bayani yanda mutane za su dinga fahimta don wasu ba ruwan su ba su san ma inda suke fuskanta ba kawai tafiya kawai suke yi
wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne
eh amma ana dan fitowa ana bayani to kaga mutane za su fahimci cewa ba ga inda karatun yake ba wai kawai ana yin karatun molanka bane
insha Allah mun gode sosai da wannan tare
Allah
gode sosai
fata da alheri
Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum Allahumma amin wa iyyakum Allah ya saka alheri to mun gode sosai dan uwa yayi taliki mai mana wace bisa kallahi sauran kira biyu mu dauka sai mu
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Maulana Ahmad ne Musa ya sake dawo, afwan.
Na'am sai Ahmad Musa.
Na'am, eh Kaduna daga nan Kaduna.
Masha Allah, masha Allah. Tambaya ne ko?
Na'am, Maulana to ba sani ko dai ya shiga sauka tafi, wato dan tambaya ne zan yi kan mutumin na kunan da Oti da Taidris. Na wani magana da yayi.
Ko in ya shafi bid'a ba komai a fada ko ma wani in ya shafi bid'a da muna topic din mu ne.
Na?
Ni muna jin ka, muna jin ka.
Na, ah wato wani clip nashi ne da naji yana bayani wani dalibin shi a wani dalibi wani malami da aka Kano yayi mafarkin cewa wai ya ga mafarkin wani ana ta kokarin lakana mai kalmar shahada a mafarkin ya gagara ansa
okay
su a mafarkin
idan mu zo karatu akan mafarki na ganin annabi shi ma yana cikin bid'a da mu tattauna insha Allah bazan manta zan magana
to shi
Allah bazuminci Allah bazuminci wa Ahmad Musa Allah bazuminci insha Allah na'am wake kallaye wa alaikum assalam wake bisa kallaye
sai na tsara da mu sai na mun
almajiri alhamdulillah lafiya lau
kuna na Suleiman Muhammad daga jihar Gombe
masha Allah sai di Suleiman
Allah ai na jima ina tsararan kai kusan shekara 4 yanzu ai
Allah
ina bidiyon Allah sai yanzu
Allahu akbar Allahu akbar
dama kuma kaga wannan abin da kuka yi wallahi abu ne ne sannan wato wai kullum su wai mutanen nan wai mutum wai baya dubowa shi idan da yake aikatawa amma wasu ya fi gane shi kullum wai ya dinga dubowa na wasu
to kai
ko ana kare da ni
na fahimce ka sosai kwarai da gaske duk wannan tare da haka ne
kana ji ne akwai abubuwa da yawa wanda ai ana yin tsatin addini to amma duk an ai sun kasu ai kashe ba ka ba kamar yadda shi kuma da kudi da wannan yake fada idan nan ga nan kashi wannan har kashi uku ne Allah sana fada dai
ah sun fi kashi uku har kashi biyar ne
okay sun fi go
eh sun fi
a wannan littafin fa let's na kan wannan imanin
ya usunna ikbadul bid'a shi ma na hannu na yanzu nan
eh tabbas
ai katawa al-izni bin abd salam
kana ka ga dan bidiyo an ka kasa su
kai sosai
amma kullum wai mutum wai bazan dubo wai shi wanda yake tare da shi din ya ga ya wacce ne kane ta data ni da sunan manzo Allah ba ko risku makawai a kawai kazan kawai kawai dai din addini ne kawai Allah da wata abubuwa
Allah haka ne
fatan Allah gara muku
zuri Allah bazuminci Allah ta kare
ka kan gode kuma Allah kare ku da kariyar
Allahumma amin mun gode Allah sa ka da khairi Allah bazuminci Allah bazuminci sai Suleiman Gombe to muna so mu yi ta'aliki waye ke kan layi assalamu alaikum kola wa alaikum assalam wace magana wa alaikum assalam wace magana to shi dan wa baya jin mu amma jawabin da aka fara yi kamar yanda wasu suka gani batu akan bid'a batu ne mai fadi yau iya abin da muka zauna muka tattauna shine mecece bid'a kuma ita kanta mun dauki mas'ala daya ne malamai sun kasu kashi akan fahimtar bid'a wanda mun faɗi kashi mafi shahara shi ne cewa bid'a ta kasu kashi har zuwa kashi biyar maganar Al-Hafiz Al-Izz ibn Abd Salam akwai wanda suka tafi kashi biyu su ne maganar irin su Al-Imam Shafi'i su Ibn Taymiyyah da makamantansu wanda ba mu zo da shi ba da yawa da ke mu ba shi Ibn Taymiyyah ba hujja bane a addini in ana kawo maganar malaman salaf da muna waye mun buƙaci kawo shi a malami ne daga cikin malamai za mu kawo shi ne a lokacin da mutum bai gamsu da malaman musulunci ba to idan Ibn Taymiyyah ya yi dace ya yi daidai da malaman musulunci sai mu kawo maganarsa amma idan har mutum ya zo a lokacin da ba a kawo Ibn Taymiyyah bai dace da malaman musulunci ba sai mu haɗa da shi babban malami Ibn Taymiyyah mu musu bayanin gwargwadon fahimtar malaman musulunci domin ilimin malaman musulunci na gaba da maganar Ibn Taymiyyah to wannan yasa ba mu kawo bayaninsa ba mu kawo da kawa ba amma insha Allah babban karatun na nan gobe karfe 9 daidai yanda muka zauna a wannan lokacin to ƴan uwa su mu kasance tare domin ci gaba da tattauna wannan mas'alar insha Allah Allah ya karfafa mu Allah ya taimake mu ربنا أتم لنا نورنا كسر أن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نعم. أو أكوي تنبيهي قد أبيو وانده لانا تدان أمسا تنبيه أنا فرقو شيني وانده تنبيه مغانا مولدي مولدي شنتنا ونلايني مولدي بلا أتيكو كو مولدي يتم واجبات يكو مستحد يعني سيكو وانده تنبيه كان شرط لي كون إبادة أنا لشرط لي وانا مغانا نجي ونيني يي تنبيهي تنبيهي يندك سن بعدن أدم بني كتنبيه tambayoyine ya ce waya tambaya guda 30 akan maulidi da biyar an gagara amsawa amma malamai sun ce masa tambayoyi 35 din nan duk magana shi da yake maimaitawa shine waye ya tsamo shida yanzu yana yi a cikin 30 din ni kuma da shi da yake rijista yake maimaitawa to daga kamata akwai basirar tambaya ma yana da kyau shi malamin ya koya to amma ala ayi halin zan so gab maulidi zamu dauko bidiyon sa zamu saka ta daye bayan daye yana fada mana wannan bashi amsa domin tambayoyin da yawa wannan kafin mu bashi amsa zamu ce ya saka wannan tambayoyin akan hada alqur'ani ya saka wannan tambayoyin me sharadi da nassi na alqur'ani da aka karanto sharadin da yake kan rubuta alqur'ani a tara su to sai daura wa maulidin ya nada wannan musabaka ya buga wannan wa kafa kungiya ya buga wannan wa gina masallaci irin namu da ake yi sai mu dinga dauko masa addinan da ake yi ba kowan tambaya bane ya dace da makamin da ake magana sharadi na farko na maulidi shine san manzon Allah ibadar maulidi in dai maulidi farin ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yadda da shi to shine sharadi na farko san annabi Muhammad to wannan ai ba mu bukata mun mai bayani ka taba ganin mai maulidi makin annabi Muhammad ko kristiyan ne ka gana maulidi to yana san manzon Allah sai dai soyayya sanne bata kai ga karfin ya karbi musulunci ba kuma dama akwai wanda suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ya musu albarkacin shiga musulunci ba saka sharadin farko na maulidi ga duniyayi shine san annabi Muhammad dukkanin mai maulidi sharadi na farko san annabi sharadi na biyu shine farin ciki kuma da san manzon Allah shi wannan nasu Qur'ani ne ko kana bakin ciki da annabi ne nace ko kana bakin ciki da annabi ne ito in kana bakin ciki da annabi sai mu tsaya mu ga wani bangare kake amma mu sharadi biyun nan a maulidi bai karuwa sharadi na farko shine san manzon Allah wannan ibadan maulidi in dai ibada ne kake tambaya to shine san manzon Allah sharadi na biyu kuma shine farin ciki da san manzon Allah ba wani mai maulidi sai farin ciki da annabi shi yasa man farih bi Allah ya kara mana san manzon Allah Allah kuma da annabi ban tana ko wasu tambaya sai wanda ya tambaya kuma akan sallah astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wannan yana gada yana din karatu mana kitab al-azkar al-azkar na al-imam an-nawawi da zai fahimci me ake nufi ladani yazo zai ta da ikama ko mai sallah shi dai tashi dai ta da ikama yace astaghfirullah astaghfirullah allahu akbar allahu akbar wannan fadin astaghfirullah astaghfirullah din bai zo a sunna ba amma akwai addu'a na istighfari karkashin wannan wato yin ikama kamar yadda mun karanta addu'o'in sunan da yawa saka kuma wannan bai nuna cewa kai bid'a ba baka yi laifi bane ka nemi gafaran ubangiji abinda muke ga yamma masu yin tsanani din nan kenan kawai dai a ce dai bai zo a shin yazo manzo Allah ya ce ai a'a bai ce ai ba amma kuma laifi ne ba laifi bane dan mutun yayi dan mutun ya ce astaghfirullah to ko a cikin sallah ne kace astaghfirullah baka yi laifi ba abu yake yi duru'i wa mutun a sallah ta Allah yace inna lillah yace hasbunallah addu'in kansa daban-daban ne to amma abinda ake magana shin mutun yace wannan an shar'a haka annabi yace ai to shine za a ce wannan kuskure ne amma akwai addu'o'i wanda mun mazhabin mu ma ba mai mazhabin na malikiya ba mai yin su wanda a karatun mu na al-azkar na san mun yi bayani ne fadi kusan sati biyu da Allah ka nemi karatun mu na al-azkar daga kan na 20 19 20 duk yana kan wannan shafi namu kuma yana akan YouTube da wajaje daban-daban rabbana atina lana nurana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a abrar gobe insha Allah ɗan uwa mu kasance tare dan ci gaba da tattauna akan wannan mas'alan duk wanda yake da wani tambaya ko kuma wani abu na ilimi wanda zai kawo mana to kofa abu da yake wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi hakka karim da alazim subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah Allahumma ayyakum hadith islam ba ayyuni kira huna da wannan